sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25 kuma ta yanar gizo akan voahausa.com/sashenhausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dagal FM a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a kumasin kasar Ghana. A shirin na yanzu za a ji cewar manoman rani sun shiga damuwa a yayin da hukumar damɗin haɗeji jama'a re ta tsaye da sako ruwa don gyare-gyare.
Muna neman tallafi a tallafa mana amana rigiyoyi dam Allah shi kaɗai isan iya a sare da muka yi dan ba za mu kwanta ta gaskiya.
A da magarmu kuwa an aza harsashin gina kasuwar Riɗi ne.
Ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram kai in ce miki ma nan Nijar baki dai.
Yan siyasa a Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban biyo bayan hargitsi da yawo a lokacin ziyarar tsohon gwamnan jihar Sanata Dr. Muhammad Danjuma Bauchi.
Mu kiyaye dukkan abin da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i wanda a yau idan ka shige ta babu gatan ka sai Allah.
A azarin jihar Bauchi kuwa an yi taron karrama marigayin shahararren dan farautar nan Alhaji Ali Kwara
saboda ya sadaukar da dukiyarsa da duk kuma wasu abubuwansa ko hidimar kasa da kuma taimakawa jama'a.
Yau Litinin Nasiru Adamu Eli Kaya na tafi da shirin zoren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya amma da farko sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Litinin kotun kolin Amurka za ta saurari wata mahawara kan ko gwamnatin Amurka za ta iya yin amfani da kariyar sirrin ƙasa nan boye bayanai game da yadda take saka ido kan musulmai a masallatai a jihar California. Rikicin ya samo asali ne shekaru 10 da suka gabata lokacin da wasu maza musulmi uku suka shigar da ƙara kan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI inda suka yi zargin cewa babbar hukumar tsaron ta Amurka ta tura wani mai bada bayanan sirri wanda ya yi ikirarin cewa shi ya musulunta dan yi musu leken asiri sabili da addininsu kawai. Kundin tsarin mulkin Amurka ya baiwa kowa damar yin addininsa, amma gwamnati a wannan shari'a na ikirarin cewa za ta iya yakin bayyana bayanai kan saka ido a ƙarƙashin iko da dokar leken asiri ta ƙasashen waje ta bata da kuma yin amfani da damar da take da ita na kare sirrin ƙasa wanda ya ba gwamnati dama ta hana fitar da bayanin da take ganin zai saka tsaron ƙasa a cikin haɗari. Jiya Lahadi, kungiyoyi masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a Sudan suka kaddamar da zanga-zanga ta kwanaki biyu ta nuna bijirewa da yajin aiki da nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata. Sai dai waɗanda suka shiga zanga-zangar kamar ba su da yawa saboda ci gaba da katse intanet da wayar tarho. Kungiyoyi masu adawa na ƙasar da ƙungiyar ƙwararru ta Sudan wato SPA waɗanda suka jagoranci zanga-zangar juyin juya hali da a wancan lokacin ta kifar da shugaba Umar al-Bashir a watan Afrilun 2019 sun shirya zanga-zangar ne domin kawo ƙarshen mamayar da sojoji suka yi. Mazauna sun ce mutane sun fito jiya Lahadi kan tituna a tsakiyar babban birnin ƙasar Khartoum amma dai ba a samu cinkoso kamar yadda aka saba ba. Mambobin ƙungiyar malamai sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da hayaƙi mai saka hawaye dan tarwatsa zaman da suka yi a ginin ma'aikatar ilimi ta jihar Khartoum domin nuna adawa da duk wani mika wuya ga waɗanda sojoji suka naɗa. Kungiyar ta ce an kama mutane 87. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jibge sojoji da masu sintiri a kusa da birnin Bagadaza biyo bayan yunkurin kisan gilla da bi nasara ba da jirage marasa matuƙa suka kai da aka auna firaministan ƙasar Iraki a gidansa. Harin dai ya tayar da ƙura sakamakon rashin amincewa da mayaƙa masu samun goyon bayan Iran suka yi na sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi a watan da ya gabata. Wasu jami'an Iraki biyu sun ce Al-Khadami bai ji komai ba amma 7 daga cikin masu gadinsa sun jikkata. Daga baya firaministan ya bayyana a gidan talabijin na Iraki yana zaune a kan teburi yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai dai an naɗe hannunsa na hagu da bandeji. Babu waɗanda suka yi da'awar kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi amma nan take shakku ya faɗa kan mayakan sa kai da Iran ke marawa baya waɗanda suka fito fili suka yi barazana ga Al-Khadami sai dai sun musanta hannunsa a kai harin. Jiya Lahadi, kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dora damarar yaki da kasashen Mali da Gine da sojoji ke mulka, inda ta kakaba wasu sabbin takunkumai kan ɗaiɗaikun jama'a da kuma yin kira ga kasashen biyu da su girmama jadawalin dawa da mulkin demokuraɗiyya. Shugaban hukumar ECOWAS Jean Claude Casibro ya shaida kamfanin dillancin labarai na AAP bayan taron kasashen kungiyar 15 a Akara babban birnin kasar Ghana, cewa kungiyar ECOWAS ta yanke shawarar sanya takunkumi ga duk waɗanda ke da hannu a jinkirin shirya zaben da aka saka na ranar 27 ga watan Fabrairu da ya gabata a kasar Mali. Ya ce Mali ta rubuta wa shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo hukumance zuwa wanda ke rike da shugabancin kungiyar ECOWAS, inda suka sanar da shi cewa kasashen yankin Sahel ba za su iya gudanar da zaben kamar yadda aka tsara ba. Bro ya ce gwamnatin rukun kwariyar sun damu da takunkumin da zai fara aiki nan take. Ya kara da cewa sun hada da hana tafiye-tafiye da hana su taba kadarorinsu. Dubun dubatar 'yan kasar Habasha ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Addis Ababa jiya Lahadi don nuna goyon baya ga gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed, yayin da dakarun gwamnatin tarayya ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye waɗanda suka yi barazanar yin zanga-zanga a birnin. Wasu masu zanga-zanga sun yi Allah wadai da Amurka, wacce ke cikin kasashe masu ƙarfin faɗa aji da suka yi kira da tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da yaƙin da aka kwashe shekara guda ana yi, wanda ya halaka dubban mutane, ya daɗa ƙazanta, yayin da 'yan tawaye suka ƙara matsawa a makon da ya gabata. Amurka da Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Haɗin Kan Ƙasashen Afirka ta AU da ƙasashen Kenya da Uganda sun yi kira 'yan kwanakin nan da tsagaita buɗe wuta. Gwamnatin IB ta yi alƙawarin ci gaba da faɗan. A ranar Juma'a, gwamnatin ƙasar ta ce haƙƙinta ne tsare ƙasa, kuma ta yi kira da abokan hulɗarta na ƙasa da ƙasa da su tsaya tsayin daka kan demokuraɗiyyar ƙasar Habasha.
Nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Manoman rani sun shiga damuwa a sanadiyar matakan da hukumar kula da damɗin haɗeja jama'ar ta ɗauka na rufe ruwa don gudanar da gyare-gyare. Tuni manoma a Kano suka fara tafka hasara. Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto.
Awali Alasan Katsina Dan Hassan, shugaban kungiyar Katsinawa Dan Hassan Fadama Rice, wanda ya ce manoma sun tafka asara da dama sakamakon rashin samun ruwan sama wanda ya ɗauke da wuri, inda ya ce a yanzu manoman shinkafa suna kokawa sakamakon rashin samun ruwan sama da kuma aikin da ake gudanarwa na haɗeja jama'ari, wanda da shi ne suke samun gudanar da noman rani.
Don Allah don Annabi a taimaka mana, misali jari da kuma injinan da zamu rijiyoyi, tunda ana samu rijiyoyi mu a bangaren mu ana ke bugawa da hannu, in kuma akwai taimakon da ake mana na buga da inji bi a talafa mana a mana rijiyoyi dan Allah shi kadai isan iya asara da muke, domin gunda samu buhu 100 a yanzu dinnan zan iya kai gurin wallahi ba za fa buhu 10 ko 8 haka ba.
Umar Idris shi ma wani manomin shinkafa ya kuka ga karancin ruwan sama da kuma rashin ruwan haɗeja jama'are.
Kashi 99 cikin 100 manoma sun yi asara dan abubuwan da aka kashe, ba ma za mu maida kudin batana san dawa ma wani guma baya take ba batana shinkafa kullun zai bar ruwa muke, akwai ma masu makwana gona ba, amma shi ma yake bar ruwa masu mutun ya dirija a wajen, dirija a wajen ma to ana ka samu ruwan dole ka kura.
A rufe ruwan haɗeja jama'are, wanda da shi ne da dama manoma ke amfani da shi wajen harkar noman su, musamman ma a lokutan noman rani. A wannan karo ne gwamnatin tarayya ta nemo tallafi daga Bankin Duniya domin inganta wannan ruwa. Mamun Dau Aliyu, shugaban ma'aikatar haɗeja jama'are dake nan Kano, yayi ƙarin haske.
Mu aikin mu anan ya shafi wannan yanki na Kura garin Malam da Ciromawa a Kano kenan. Ya shafi yankin noman rani da ake kira Hadija Valley Irrigation Scheme, wato yankin noman rani na yankin Hadija Auyo da yankin Kafin Hausa. Dama su ne wannan Hadija Barani yake ba ruwa hekta kusan 6,000. Gwamnatin tarayya ta nemi haɗin kan Bankin Duniya, wato World Bank, ta karɓo kuɗi da niyyar yin gyare-gyare a cikin wannan kanal-kanal namu na noman rani da kuma dam ɗin. Saboda koda gini ne aka yi shi shekara da shekaru ya kamata a ce ana kulawa da shi ana duba shi balle hanyar da ruwa yake bi dan kai ruwa inda manoma za su yi noman rani.
Mafi akasari dai akan sanar da waɗannan manoma da kada su gudanar da ayyukan gonansu gudun kada su tafka asara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Da magaram na jamhuriyar Niger kuwa an aza harsashin kafa kasuwar riɗi ne da ke zama ɗaya daga muhimman hanyoyin samun kuɗaɗen shiga da sana'o'i ga al'ummar wannan yanki. Tamar Abari na dauke da cigaban wannan rahoto.
Abdulrahim Balarabe, babban magajin gari na da'irar da magaran, shine ya kaddamar da aza tubalin farko na wannan kasuwa ta riɗi.
Aiki ne za a yi nan da wata uku a ce an kammala shi, irin yadda za a gina wanda ruhuna da shaguna da komi da komi. Kasuwa ce musamman ta riɗi, kamar yadda wanda suka yi nazarin abin shine zai sa wannan noma na riɗi zai bunƙasa a cikin jihar ta magaran. Tun daga wajen manoma su zo su saida shi da daraja a gurin da ya kamata a saida shi.
Su ma dai manoma sun yi farin ciki da faruwar wannan lamari, la'akari da yadda suke noman riɗin, cewar Isa Haladu, shugaban manoman karkara.
Wannan ci gaba ne da dukkan manoma na jihar da magaram, kai in ce miki ma nan Nijar baki dai. Insha Allahu Rabbi sun ku gamu da riɗi bana, tunda wanda suka yi noman shi bana Allah ya yawa da su. Ni din nan ka gani nan bana ban ma ba dawa ƙarfi ban ba wake ƙarfi ba kamar yadda na ba riɗi ƙarfi. Za mu shiga karkara mu waye kada mutane su kai kayansu wannan kasuwa su bada.
A shekarun baya-bayan nan an lura da yadda manoma suka mai da hankali wajen noman riɗi, hakan a cewar magajin gari wata hanya ce ta shigar kuɗaɗe, zai kuma taimaka wajen yaƙi da zaman banza.
Sai aikin gyara shi da tsince shi da daidaita shi, amma akai irin yadda za a sa shi cikin bakuna da cikin leda da cikin abubuwa da wanda za a sarrafa shi, duka anan za a aikin ga anan gurin mata sa samu aikin da su su dinga yi, kuma in Allah ya sa abin yayi tsari aka tsaftace shi daga waje ma za a dinga zawa kasuwar riɗi ta da magara.
Shi kuwa Alawali Hamma, wani babban manomi a kungiyar manoma ta jihar da magaran, cewa yayi tsari ya kamata a yi ta hanyar kafa kwamiti.
Za mu yi kokari mu musu kwamiti su haɗa kansu da manomi da mai sarrafawa da ɗan kasuwa duka, na yanda za a samu cin moriya riɗin da ke cibiya ce za a samu wata hulɗa tare da duka wanda suke buƙatar riɗi na nan ƙasar Nijar da kuma ƙasashen waje ma musamman.
Tamar Abari, murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro a cikin shirin Hantsi. Yan siyasa a jihar Gombe na bayyana ra'ayoyi daban-daban akan hargitsi da ya faru a lokacin wata ziyara da tsohon gwamnan jihar Sanata Muhammad Danjuma Goje ya kai jihar. Gwamnatin jihar Gombe ta azalakin wannan samun hargitsi ne da ake fargaban samun jin raunuka da kona tayu akan tsohon gwamnan jihar.
Yanzu ni Khalid Kamniwa ne nifa sunana SSA Public Communication da mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, inda ba mu yi Allah ya wajare mun yi ƴar ƙwarya ƙuryan bincike akan abun ba, wanda kuma duk mai hankali da tunani bai kamata ma a ce sai yayi bincike akan wannan abun da ya faru ba, ya san ina matsalan take. Su jami'an tsaro sun san inda problem din suke. Kwanakin baya ba sun kawo security report ba ne akan abun da ke faruwa tsakanin Goje da Wol? Mu kiyaye dukkan abun da zai jefa mu cikin masifa ko bala'i, wanda a yau idan ka shige ta babu gatan ka sai Allah, saboda babu wanda ka sani wanda ya saka ma zai ce bai saka ba, kuma shi ba da yawunsa kai ba.
Magoya bayan tsohon gwamnan na cewar wasu bata gari ne suka nemi kaiwa tsohon gwamnan hari. Wani dan siyasa Babangida Abubakar na nuna takaicinsa kan samun wannan akasi.
Duk mutumin da yake raye inda a doron duniyar jihar Gombe ne ya san irin rawar da mai girma tsohon gwamna Alhaji Dr. Muhammad Danjuma Goje ya taka don tabbatar da demokuraɗiyya a jihar Gombe da ma Najeriya gaba daya. In ma jam'iyya bata hada ka da shi ba, akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo a wannan mazabar. Wannan abun muna jin takaicinsa, kuma ba ma tare da irin wannan abun kowane irin dan jam'iyya ne aka yi wannan abun, dole mu fito mu jaljanta ba don kome ba, saboda mu abinda aka tarbiyyatar da mu zama lafiya.
Haka nan shi ma sarkin Hausa Wanduko Yusuf Alhaji Yakubu ya ce ba daidai ne a samu irin wannan a jihar da ke zama cikin salama ba.
Wanda suka kai Gombe inda ta je su ne za su zama waɗanda za a ci ma zarafi a ci ma mutunci. Allah ya sauwaƙe. Gwamnati muna miki jaje ke kanki na abin da ka aikata kuskure ne. Muna jawa hankalin duk wanda da yawunsu aka yi wannan abin su yi nazari, wallahi an samu koma baya. Allah Ubangiji ya gyara mana, Allah ya sawwake.
Ra'ayoyin wasu 'yan siyasar Gombe akan rashin jituwar wasu manya a jami'ar APC a jihar. Wata kungiyar matasa a Azare dake jihar Bocin Arewa maso gabashin Najeriya ta yi taro don karrama marigayi shahararren maharbin nan mai yaki da barayi Alhaji Ali Kwara wanda ya cika shekara ɗaya da rasuwa. Wakilinmu a birnin Bocin Yakuba Abdulwahab Muhammad ya koma na da ƙarin bayani.
Usama Ibrahim Aliyu shine shugaban kungiyar tuntuba na matasan Arewa.
Mun yi wannan taro ne da manufar nuna godiya da kuma nuna jin dadin shi hidima da yawa kasar mu ta security ce da abubuwan kasa suka lalace. Security ire-iren sa wanda suke personal ba biyan su gwamnati take ba, ana buƙatar wani abu ne da ba su da muhimmanci ba, muhimmancin su ya kai har bayan mutuwar su ma a dinga hada gagarumin taro don tunawa da su da yi musu addu'o'i. Kuma cikin abin da muke kiran gwamnati ta taimaka ta yi, wadda yin hakan zai zama ita ma ta nuna godiyarta ne wa abin da shi marigayi Alhaji Ali Kwarai. Akwai batun asibitin nan na garin Azare, wato Azare General Hospital, wadda mun rubuta ko mun roki gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka ta yi miyar da sunan wannan asibitin a hukumance ya koma asibitin Ali Kwara, wato a dinga kiransa da Ali Kwara General Hospital.
Daga bisani na tuntuni iyalan marigayi Alhaji Muhammad Ali Kwara game da karama da aka yi wa mamacin.
Ni sunana Ahmad Muhammad Fara, yani ne ga marigayi Ali Kwara, uwar mu daya uban mu daya. Dama shi wannan yana mu yayi abubuwa da dama wanda duniya ta sani, ya cancanci wannan abu da aka yi. Kuma wanda suka yi wannan abu mun ji dadin wannan abu da suka mana, saboda dan mu suka karrama yanzu tunda shi kan baya nan. Sai dai addu'a da aka masa ne za ta isa gurin sa, mu ne muka ga me aka yi. Haka Allah ya saka musu da alkhairi. Tunda marigayi ya rasu, ni aka ba wa ragamar wannan tafiya. Na je mun zauna da IG. Gaban kasa ya sani, kowa ya sani, duk sun bani dama na yi wannan operation.
Sunana Muhammad Ali. Alhamdulillah, tudade rana ce dole ne ta bashi rai ta rashi za mu tana da mahaifinmu. Amma alhamdulillah, jama'a suka yi hoɓɓasa suka shirya wannan gagarumin abu. Don haka ina godiya ga Yesu ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka wa jama'a.
Ba matsayin kai ne babban ɗan shi. Me za ka iya tunawa shi mahaifin? Kunnan ke za ka yi alfahari ne da ita.
To, na farko dai alhamdulillah ya mana kamar foundation ya ɗora mu akan layinsa na gaskiya, akan kasuwanci ne ya ɗora mu, akan kwangila ya ɗora mu, akan layinsa na gaskiya yadda ke komansa tsakanin ko ina muka je mu za a saurare mu.
Marigayi Alhaji Ali Muhammad Kwara ya mutu a ranar Juma'a watan Nuwamban bara. Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a cikin shirin Hantsi daga nan Abuja. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke duba abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. Ya'u Yakubu Yobe na tunanin 'yan boko na ci da gumin waɗanda ba 'yan boko ba. Ra'ayin nasa bai samu karbuwa a gaba ɗaya Zauren ba. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yoben, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a Zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Kasance barazanar na tsaro a anguwa gabaki daya nan take sai ka ga sarakunan sun abun nan sun yi kokari sun yi mataki akai, amma rashin sani muhimmanci asalin sarakunan din nan shi karan kanshi ya kawo nakasu wajen asalin mai barin al'adunmu na gado wanda muka tashi muka samu iyayenmu da kakanninmu suka tashi akai, wannan karan kanshi ma ya kawo ya taka rawa wajen me wajen asalin barin al'adunmu ga baki
da wasan guji bin san guja da zo ya uya koyo bai kana ta faman kai magana amma na ga da sauran yan uwa suka cigaba da magana kai sanyi kai ma
to alhamdulillah kware na yi so in yi magana kuma ba ma fa na sanyi ba har yanzu ina nan a magana ta tana nan tahowa ba komai ne yasa haka ba abin da ya gurbatar mana da watsar da al'adunmu kamar yadda na gaya muku a baya a nan nake al'ada ta turawa gurbatattun al'adu irin nasu malam bahaushe ne ya zo yanzu yana bukatan ya ga yayi arziki
wato na suka gyara abu mai kuma maganar gaskiya al'adan yan boko da waɗanda ba yan boko ba
to ai Alhaji Nasiru ni ba bahaushe bane shi yasa ni ina daukan wanda duk yayi makarantar boko ina daukan sa a matsayin bature saboda ita rowa ta samu asali daga karkashin boko in kai duba ga a baya ai ba mu da shugabannin ba ai muna da su Allah ji kan kakana Allah ji kan su Sardauna kakanmu ya ba mu tarihin yadda aka kafa General Hospital na garin Fataskum kaga a wannan lokacin kakanmu ya ba mu tarihin a cikin shugabannin kasashe da suka yi shugabancin kasa akwai wanda ya mutu ina ga gidansa har ya mutu gidansa na lakani bai gina gidan bulo da bulo ba ya mutu a susunsa har gobe gashi ko na fito media nake fada gashi na fito media in kakanmu ya bani tarihi bari yake ba in kakanmu ya ba mu tarihi bari yake ba bazan fito media in zan fada ba saboda yanzu yau haka akalla akwai shekara 6
karka manta
sun kai shekara 6 bayan rasuwan
kakanmu
kakan ko saboda na martaba wannan al'ada
fa ba lewa tsaba da
boko martaba al'adan kakana
turawa ma suna kiran shi mai mafago da gonzi da gonzi ne
ana kiran shi zamanin su Sardauna Aishuwa ga bani ne amma da ba su
da boko ne
bari mu magana ɗaya bayan ɗaya
ba su
da kata jada
ba ɗan boko ne amma abubuwan da suke yi na kyautata ba su bar al'ada su ba yanzu kaga tafa balewa har ya mutu da rawani akan shi tsabanta turancin shi ma ana kiran shi da golden boys mai makogoro zinari ake kiran shi sai baka tafa balewa shi bature ne shi ba bature bane duba su Sardauna dutse so duk in boko ne su yi boko ne amma mu duba yadda suke kyautatawa da kyautan
alhaji to kaga anan ma kenan al'ada daban wani boko daban dan haka su wayennan mutanen da suka abai ba su saki al'adun su ba
yo ai boko ma ilimi
ilimi ne kan kware ilimi ne to amma zaka ga yanzu a ilimin bokon yanda suka zo da shi yaro ne dalibi ne yana zaune malamin sa yana tsaye alhalin a cikin dabi'a kuma da al'ada ta asalin al'ada da tarbiya yaro ne zai zauna malamin yaro sai zai yi malamin sai yana gara kuje amma yanzu a karatun walau na islamiya ko na boko yanda zamani ya zo yaron ne yake zauna a kujera malamin sai yana tsaye
maganar gaskiya
a gani maganar gaskiya kuma yaro ma dalibi a zauna malami a zaune to ta za a yi abun nan duk a zauna kowa yana zaune yana abun nan jara karatu gaskiya magana sai mun gyara
indai ana son bukatan gyara gaskiyar lamari abun ya taso tun daga gida idan mahaifi ya taso yanzu nunar mai da cewa muhimmancin tarbiya tarbiyan nan shine ya zamto cewa mu a da mun sani cewa makoci da ƴaƴan wannan kaga wucewa kawai a hanya kaga ƴaƴan makota suna baka san su ba ma misali zaka ga suna rigima tsakanin su amma zaka tsaya ka tsawatar musu in na duka ne maka dake su menene yasa lokacin duniya yana kwance akwai waɗannan abubuwa akwai tarbiya a ciki amma ne yanzu
an tsaya mana ya
ba ku ce duniya ba da fada cewa zaka ga cewa tsakanin yaya da kani ƴaƴan su ma ba ka da ikon da zaka hukunta wannan yara da yasa ya kawo wannan magana cewa
tunda baka san me yake cikin
wato zaga ma wani video da na kalla wani ne mai irin shige irin na subob mali din nan in ka ganshi da akwai wani laki dube wani wani mai dan rigi ne wanda ya rasu a madan Afirka ta Kudu, irin wannan shigar ya ma da ya fara karanta Alkur'ani abun sai ya bada mamaki, da aka ce ba a fassara littafi daga bangonsa, za a ga bangon ba shi da kyau amma kai shiga ilimi ne.
Sun ka bude su ga gane ne a ciki, ni ina ganin kamar
shi yasa dan wannan askin naka kuma ga goshin nan kuma da alama.
Ni ba na ganin gaskiya cewar wai karatun boko, wai dan ka je ka yi karatun boko kawai shi kenan, yanzu a nan wurin akwai yan boko Allah kuma to mu yemu da yana kenan, yemu da mu zo mu zauna tunda an ce ga dai ga ainihin
ni ma ina yi koyarwa makarantar boko,
to ni gaskiya ga ce haka
kuma ina jin ni ma na ta koyarwa islamiyya na kuma ji na yi na boko ma duka,
to idan an ce haka wanda za su saurari wannan shirin sai su yi tunanin tofa ma karatun bokon shi ma gashi-gashi-ga
ya fi ne ma ba
shi ma kolai fi ne, to ya kamata gaskiya in an zo gurin yin jawabin a san me ne maganan yan boko shi ne ba wai dukkanmu gaskiya nan ya cewa ni a makarantarmu kusan mu Hausawa gaskiya ajinmu ba mu wuce mu bakwai ba
gaba ɗaya ma
wallahi dukkanmu, amma na dukkanmu za mu za jamba da hularan mu shiga lecture mu fito kuma kana ganin mu kaga Hausawa ne kuma har yau ba mu daina ba, to in an ce haka na ce dan boko gashi ga yanda yake wannan kawai ba na tunanin
zama da abokan ka na kauyen ku yadda kuke shaƙi da sai ya bambanta saboda al'adar nan da ka koya ka zubar da ita ta gidan sai ko su na gidan saboda ba na mantawa da kakan
kuma da cewa ya wada da al'adar shi kenan ko ne
ban ce ya wada da al'adar sa ba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma lokaci yayi da Babangida Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridin ne da jaridar The Punch tana cewa a yau Litinin ake sa ran fara samun sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar Anambra. Zaben da kuma rahotanni ke cewa an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali sabanin yadda aka zata tun farko, inda yan kungiyar IPOB suka yi barazanan hana gudanar da wannan zabe. Kodayake daga bisani dai kungiyar ta IPOB ta janye wannan barazana ta gwamnati ta tura dubban jami'an tsaro domin sa ido a wannan zabe, abinda ake ganin ya taimaka wajen wazar da zaben cikin nasara. Yanzu aka dai manyan yan takara na jam'iyyar Abga Chukwuma Solodo da na jam'iyyar APC Andy Uba da kuma na PDP Valentine Ozibo su ne ke kan gaba. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da rugujen wani katafaren gidan sama mai hawa 21 a birnin Lagos, inda jaridar Daily Post ta ce yanzu aka dai ga wakin da aka fitar a burabuzan wannan gine sun kai 42 a inda kuma 15 suka samu raunuka, 15 daga cikin wanda suka samu raunukan da suna samun magani ne a asibitin yan sanda da ke birnin Lagos. Kawai yanzu dai cikin gawakin da aka gano hadda wanda ya mallaki wannan gini Mr. Femi Osibona tare da abokinsa da ke zaune a ƙasar Amurka da kuma sakatariyarsa. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo na cewa kimanin mutane 99 ne suka rasu sakamakon hazarin gobara na tankan mai da ya auku a kasar Saliyo. Tunide shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yake da sakonsa na alhini ga gwamnati da kuma al'ummar kasar Saliyo. Hazarin ya auku ne a babban birnin kasar ta Freetown a lokacin da wata mota dauke da man fetur ta yi tuhumar gama da wata motar kaya. To sai dai kuma masu kwasan ganiman man fetur ake kyautatan cewa sun haddasa wannan gobara. Sai kuma jaridar The Leadership na cewa gwamnatin jihar Niger ta ruguza gidan wani shugaban masu garkuwa da mutane da aka gano da wata anguwa da ke birnin Mina. Shi dai mai garkuwa da mutane da aka fi sani da suna Dan Fulani, bayan an kama shi ya shaida wa jami'an tsaro cewa ya gina gidajen ne da kuɗaɗen da ya samu sakamakon garkuwa da mutane. Kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Honorable Emmanuel Umar shi ne jagoranci jami'an tsaro wajen ruguza wayannan gidaje guda biyu. Sai kuma jaridar Daily Trust da ke cewa kwamishinan muhalli da gandun daji a jihar Gombe Dr. Hussein Danjuma Goje da ke zama diya ga tsohon gwamnan. Danjuma Goje ta aji aikinta sakamakon rashin jituwa da ke gudana tsakanin gwamnan jihar Muhammad Inuwa Yahaya da kuma mahaifin nata Babangida Jibrin Murya Amurka daga Nigeria.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai can da yamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru wato karfe 3 kenan agogon GMT abokan aikin mu daga birnin Washington DC za su shigo dauke da wani sabon shirin fil amma kafin lokacin sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.